Alamu sun fara bayyana akan shirin Najeriya ta fara amfani da tsarin sadarwa na 5G a matsayin kokarin bin rukunin kasashe da tudi suka fara amfani da shi a duniya. Wannan ya fito ne daga bakin ministan sadarwa na Najeriya Isa Ali Fantami a lokacin da yake karin haske ga manema labarai akan wannan yunkuri na ma'aikatarsa, musamman saboda korafe-korafe da suka kunno kai akan illar fara amfani da tsarin sadarwa na 5G. Tun shekara biyu da suka wuce ne jama'a suka fara waiwayar illoli da ke akwai a harkar sadarwar 5G, inda aka rika bayanai daban-daban da ke nuna babu wata illa sai ma ci gaba da Najeriya za ta samu a bangaren sadarwar. Minista Ali Fantami ya jaddada cewa hukumomin duniya bangaren sadarwa ITU da kuma kiwon lafiya WHO sun fitar da sakamakon bincike da ya nuna babu wata illa.
Abinda muka yi, mun yi ta bincike akan 5G. 5G kaman karin ci gaba ne akan 4G. 4G kuma ci gaba ne akan 3G. 3G kuma ci gaban 2G ne. So mataki ake haurawa. Ai da irin wannan wayan babu ita a hannunmu. Wanda ake aiki da ta baka email da ita. Amma yanzu kaga wayan ci gaba yake. To haka shi ma wannan yake, ba wai wani sabon abu bane, ci gaba ne akan wancan. Abinda ake tsoro akan irin na radiation bai da wani tasiri da zai cutar, saboda tiririn da ake aiki da shi a microwave oven ya fi shi, na dryer da mata ke sa akai ya fi shi, wannan telephone din radiation din sa ya mafi na 5G din. So da haka duk abubuwan da muke tare da su sun ninka shi sau biyar ko shida ko goma sha ma. So wannan ba abun damuwa bane. Sannan WHO da kuma International Telecommunications Union su ne mafi girman wurare guda biyu da ke kula da harkan sadarwa da kuma harka na kiwon lafiya. Dukkanin su sun yi bincike. Binciken yana nan a cikin internet, cewa babu wani bincike da ya tabbatar da akwai wata cutarwa da wannan abun yake yi. Wannan radiation kuma ya mafi na 4G sauki, na 4G din ma yafi hatsari da muke aiki da shi. Babu wani abu na damuwa, kuma ƴan ƙasa su kiyaye, hukuma ba za ta yi wani abun da zai cutar da lafiyar su ba ko wani abu, don wannan amana ce dole a kiyaye. So kowa ya kwantar da hankalinsa.
Sai dai kuma ga malami a Jami'ar Abuja kuma mai fashin baki a al'amuran zamantakewan dan adam, Dr. Faruk Bibi Faruk, yana ganin akwai abin dubawa a wannan binciken.
Mu Najeriya babu da fasahar da zamu gane wani abu da yake cikin abin da yake cutar da mu. Ba mu da wato laboratories, in akwai su ba sa wani abin a zo a gani, saboda babu fasahar kare shi. Wato gwamnati ba ta sa kuɗi akan kare dan kasanta akan me zai cikin abubuwan da ake kawo masa. Kuma ba wani abun mamaki bane Madina. Gwamnatin alal misali ta sai ambulance ta aje wanda wani rashin lafiya ya samu wani da ya zama dole a yi sauri a kai shi asibiti. Inda kake gani a kowace kasashe wanda a minti biyar an samu mutum, ko kuma ta bada tsaro ma da mutum zai iya cewa yana zaman lafiya. Zaka iya auna gwamnati yanda take kula da jama'anta. Kin ga kuma a cikin akasin haka muke. Magana ta biyu shine, shin rashawar da take bin abubuwa a Najeriya babu ita ne a cikin hukumomin da ya kamata su kula da irin wannan abubuwa? Shi yanzu Fantami zai iya rantsewa cewa wannan magana in an kawo ta, amma akwai abin cutar da 'yan Najeriya a ciki, rashawa ba za ta iya hanawa a sanar da 'yan Najeriya ba?
Minista Ali Fantami ya jaddada cewa muhimmin abin da ya sa ma'aikatar sadarwa ta tura fasahar 5G shine kokarin shawo kan kalubalen tsaro da kasar ke fuskanta. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.